jami'an tsaron Najeriya sun jima suna fitar da sanarwoyi tare da nuna waɗanda suke kamawa da tumar aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar, duk da yake ba su bayar da bayanan yadda ta kaya bayan gurfanar da waɗanda ake tumar a gaban kuliya. Duk da yake ayyukan ta'addanci ba tsayawa suka yi ba, amma dai jami'an tsaro na ci gaba da kame waɗanda suke tuhuma da hannu ga ayyukan, kamar kamin wasu mutane biyar da hukumar tsaron ƴan ƙasa ta sibil defense ta yi a Sokoto, waɗanda komandan hukumar Muhammad Sale Dada ya ce suna da hannu ga satar jama'a a cikin birnin Sokoto.
Ga sunan kamar yadda za ku gansu, akwai Abdullahi Dan Hussein mai shekaru 45 na ala hakika shi ne makamin shugabansu, amma yana ta nokewa yana nuna cewa ba shi bane, sai da ya faɗi sauran ƴan abokan nasa da suka zo kuma suka confirm mana cewa ma shi ne shugabansu, kuma shi ne ma yake da waya, shi yake da wayan da yake kiran su wasu kidnafin daga ana outside the state su sai makaman sojan kidnafin din mutane.
To sai dai matsalar da ake nan ita ce katsalandan da jami'an ke fuskanta daga sassa daban-daban na neman afuwa ga waɗanda ake tuhumar lokacin da ake bincikensu, kamar yadda komandan hukumar ya kuka a kai.
Ko wasu dai gaskiya da suka zo suna nema shi mana katsalandan a cikin wannan al'amari na binciken shi musamman shi Dan Hussein. Wana mu ma majiyarmu kuma dinda mu ma ba a zaune muke ba muna bincike, mun ji cewan su bangaren dangin Dan Hussein sun masa alƙawarin za su bashi dabbobi da 'yan miliyoyi haka nan. So shi ne shi ma ya zo ya yi tsayin daka a kan cewan su yan san yadda za a lalata kes ɗin nan da amfani da lauyoyi da sauransu. Amma dai duk wannan mu ba zai hana mu yin aikin ba, saboda mu zuciyar mu a tsarkake take, kuma mu muna da kishin al'ummar mu, muna da kishin addininmu gaskiya. Saboda haka waɗannan mutanen duk wanda ya zo ya ce zai shiga tsakaninmu da shi, wallahi ya ja dagan yaƙi ne da mu, magana da Allah, kuma wallahi ba za mu ɗaga masa ƙafa ba, kowane ne.
Duk da yake jama'a na kallon yawan kama waɗanda ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci a zaman ƙoƙarin jami'an tsaro, masana lamboran tsaro na ganin cewa da saura, saboda jami'an ba su bayar da bayanai ko an samu waɗanda ake tuhumar da laifin da ake tuhumar su an kuma yi musu hukunci ko kuma aka san haka. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin cewa ya kamata hukumomi su rinka baiwa jama'a bayanai akan ire-iren hukuncin da aka yi wa waɗanda ake kamawa a gurfanar da su gaban kuliya.
Domin sau da yawa ana kai su ajiya gidan gyaran hali, inda ake so wato gidan yari, su kuma wanda ya kamata a yanke wa hukunci bayan tabbatar da laifin da ya aikata sai ya yi shekara 25-30. Wannan zai ci gaba da ƙarfafawa masu aikata laifuka cewar ita wannan yanki ƙasa ta Najeriya guri ne wanda kowa zai iya cin karin shi babu babbaka ba tare da an ɗauki matakin da ya kamata akan shi ba. Don haka akwai buƙatar lallai-lallai hukumomi su dinga dawowa da bayanai na bayan an yi ɗauki mataki, ma'ana abin da ake cewa to feedback mechanism. Dole a yi abin nan da ake cewa to a tauna tsakuwa domin a yace shi tsoro.
Masanan dai na ganin cewa muddin ana hukunta masu laifi yadda ya kamata zai iya zama izina ga masu son aikata irin wannan laifi a gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.